Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Mahmud Lalo. Sauraro abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar 20 ga watan Janairu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su ga Mahmud da kanin labarai.
To Hafiz, a Najeriya garkuwa da aka yi da wasu 'yan mata 'yan gida ɗaya a Abuja babban birnin kasar na ci gaba da shan suka tare da haifar da fargaba a fannin tsaro a tsakanin mazauna birnin. Hakakin Majalisar Tsaron Amurka John Kirby ya ce har yanzu shugaba Biden yana mai amana cewa za a iya samar da kasashe biyu a tsakanin Isra'ila da Falasɗini. Tanzania ta sallami kocin ta Adel Amrush bayan da kasar ta buga wasa ɗaya kacal a gasar kofin nahiyar Afirka da ake a Ivory Coast.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu za ku ji abinda masu sharhi kan tsaro ke cewa dangane da rashin tsaro da ke addabar Abuja babban birnin tarayyar Najeriya.
Kuma abin da yake kawo haka illa sakaci da kinyin abubuwan da aka yi ta bada shawarwari gwamnatoci suka yi ta kau da kai da kuma matsalan nan ta cin hanci da karɓar rashawa.
Sannan za ku ji ra'ayin wasu 'yan jamhuriyar Nijar dangane da cikar sashen Hausa na muryar Amurka shekaru 45 da kafuwa.
Kudin Amurka dai gaskiya hisbi lillahi mu tana waye muna kai bisa wasu abubuwan da mu sani ba dai mu mata, kamar haka bisa harkar siyasa nan, harkar takara, harkar dai wanda mace za ta hitowa a san da mace ta.
Sai kuma shirin a dawo lafiya da babu ya kuma makiyar ya shirya kuma zai gabatar. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum. A Najeriya garkuwa da aka yi da wasu 'yan mata 'yan gida ɗaya a Abuja babban birnin kasar na ci gaba da shan suka tare da haifar da fargaba a fannin tsaro a tsakanin mazauna birnin. Ɗaya daga cikin ahalin waɗanda aka yi garkuwa da su ta faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AFP cewa a farkon watan nan wasu 'yan bindiga suka yi garkuwa da 'yan uwanta bayan da suka faɗa gidansu da ke da tazarar kilomita 25 daga tsakiyar birnin na Abuja. Ta ƙara da cewa 'yan bindigar sun halaka Nabiha Al-Qadiriyya mai shekaru 21 bayan da aka gaza cika wa'adin kai kuɗin fansar da suka nema. Matsalar garkuwa da mutane ta zama ruwan dare a wasu sassan Najeriya, inda 'yan bindiga kan tsare babbar hanya ko su kai hari gidaje ko makarantu don sace mutane. Wing Commander Musa Isa mai sharhi ne kan sha'anin tsaro a Najeriya.
Dole fa a dinga amfani da fasaha wurin gano mutanen nan. Na farko, the most important shine cewa ai preventing, a gano su tun kamun su kai su farga ko kuma su kai wannan harin, a tsaida su saboda kar su kai harin.
Bayan suka da 'yan Najeriya ke ta yi kan sace 'yan matan, shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya fito ya yi alawadai da matsalar tsaron da ta addabi babban birnin. Yana mai kira ga jami'an tsaro da su ɗauki matakan gaggawa. Sau'i bayan wata tattaunawa ta waya da Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu da shugaban Amurka Joe Biden suka yi, yayin ganawa da manema labarai, shugaba Biden bai ba da muhimmanci ba kan matsayar da ya dauka ta rashin amincewarsa da Netanyahu kan batun samar da kasar Falasɗinu a matsayin wani abu da za a iya cimma idan an kammala yakin da ake yi. Biden ya faɗa manema labarai a ranar Juma'a fadar White House cewa akwai hanyoyi da za a bi wajen samar da kasashen biyu masu zaman kansu a yankin, inda ya ƙara da cewa mai yiwuwa Netanyahu ya zaɓi ɗaya daga ciki.
The president still believes in the promise and the possibility of a two-state solution. He recognizes that.
Kakakin Majalisar Tsaron Amurka John Kirby ne yake cewa har yanzu shugaba Biden yana mai amana cewa za a iya samar da kasashe biyu a tsakanin Isra'ila da Falasɗinu. Amma dai lamari ne da sai an yi tukin tsaye. Biden dai ya kore kaulin da wasu ke yi na cewa ba za a iya cimma wannan muradi da gwamnatin Isra'ila ta yanzu ba, wacce ita ce gwamnatin da ta fi tsatsauran ra'ayi a tarihin kasar. Wani hari da aka kai kan wani gida a Damascus babban birnin Syria a yau Asabar ya halaka dakarun tsaron juyin juya halin kasar Iran hudu a cewar hukumomin Iran din, waɗanda suka ɗora alhakin harin akan Isra'ila. Hukumomin tsaron dakarun juyin juya halin sun tabbatar da aukuwar lamarin ne a wata sanarwa da suka fitar ta kafar yaɗa labaran ƙasar ta Iran. Gidan talabijin ɗin Syria ya ruwaito cewa da tsakiyar safiyar Asabar harin saman ya gargaza gidan a wata unguwa da ke babban birnin ƙasar ta Syria, wacce ke ɗauke da ofisoshin jakadancin ƙasashen waje da dama. Ita dai Isra'ila ba ta ce ufan kan harin ba, wacce dama ba kasafai take magana ba idan ta kai hari a ƙasar ta Siriya.
To nan ba da jimawa Mahmud zai kawo mana ƙarshen labaran duniyar, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Yayin da matsalar rashin tsaro ke kewayen Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, tare da jefa fargaba cikin zukatan jama'a mazauna yankunan, wasu jihohi da a can ba yake fama da matsalar, mazaunansu sun ce yanzu suna samun sauki sannan a hankali. Wannan kuma baya rasa nasaba ga yadda yanzu jami'an tsaro ke kutsa kai cikin dazuka suna fatattakar 'yan bindigar. Daga Sokoto ga rahoton da wakilin Muhammad Nasir ya haɗa mana.
Wasu jihohi na arewacin Najeriya, musamman yankin arewa maso yamma, a can baya sun kasance cikin halin lahaula saboda matsalar rashin tsaro, inda kullum sai an samu rahoto na kai hari ko a kashe ko a sace mutane. Sai dai yanzu lamarin sannu a hankali ya fara sauyawa, domin ana iya share mako biyu ba a samu rahoton kai hari ba, kamar yadda wasu mazauna yankunan ke cewa. Bashir Altina Guyawa, shugaban rundunar adalci ta Najeriya, kuma dan asalin karamar hukumar mulki ta Isa da ke gabacin Sokoto, yankin da ya jima cikin wannan matsala ta rashin tsaro, yana cikin waɗanda suka tabbatar da hakan.
Abubuwan muna ganin maganganun da muka yi inda aka hito suna tasiri, domin abubuwan ga duka alamu suna ja da baya, domin wannan yanki ainihin na tangaza ruwa wuri, wannan daji na Bauni ai kaga an ceto jama'a, kuma 'yan bindiga an hada da su an gwamo tsasu sun karasa can wajajen iyaka da Nijar. Wannan yanki na gabacin Sokoto, wannan yanki na Marno na dajin, ai kaga an ceto jama'a kusan 50 da wani abu, kuma an fatattaki 'yan bindigar tun daga nan har abin da ya kai ainihin dajin ainihin Sububu. Babu shakka 'yan bindiga sun daina kullowa in ba 'yan kwanan gaba. Daga bakin Isa zuwa jamhuriyar Nijar gabas, daga bakin sabon birni zuwa jamhuriyar Nijar gabas, wannan yanki ba a shige shi ba. Muna ƙara faɗa ma gwamnati, shaƙe yake da 'yan bindiga.
Mazauna yankunan sun tabbatar da cewa yanzu ana ganin jami'an tsaro suna shiga cikin dazuka suna fafatawa da 'yan bindiga, abinda wasu ke gani baya rasa nasaba da haɗin kan da mahukunta ke samu yanzu wajen tunkarar matsalar, kamar yadda Farfesa Bello Bada na Jami'ar Usman Dan Fodio da ke Sokoto ke gani.
Abinda a zahiri wanda ya bayyana gare mu shine a arewa ci har dai arewa ta yamma an samu sababbin gwamnoni zaɓen gada an kai na shekara ta 2023, waɗanda kuma a haƙiƙani suna da fahimtar juna. Wannan haɗin kai ya sa suna farga ga 'yan bindiga. To waɗannan 'yan bindiga kuma suna neman, tunda ko ina tabu waya gare su suna neman ina za suna su shiga.
To sai dai wani abu da za a iya gani abin mamaki shine yadda yanzu 'yan bindigar ke kewaye babban birnin tarayya Abuja, abin da ya sa har shugaban Najeriya ya gana da jami'an tsaro akan wannan matsalar. To ko yaya masana tsaro ke kallon wannan lamarin? Dr. Yahuza Ahmad Getso masanin tsaro ne a Najeriya, wanda kuma ya jima yana bayar da shawarwari akan lamarin tsaro.
Babu abin da yake kawo haka illa sakaci da kinyin abubuwan da aka yi ta bada shawarwari, gwamnatoci suka yi ta kau da kai, da kuma matsalan nan ta cin hanci da karɓar rashawa, da kuma ganin cewar wato kusanci da Abuja ya zama nan ne kusan guri wanda ya kamata su waɗannan 'yan ta'adda su kai wa hari domin hukumomi su saurare su.
Shi kuwa shugaban rundunar adalci ta Najeriya, Bashir Altina Guyawa, yana mai ganin cewa.
Muna cewa gaskiya mun an samu nasara wasu wurare, amma birnin na Abuja shi gashi na ana kewaya ta yi, domin ainihin waɗannan kasurgumai 'yan bindiga dukansu wanda ne anka kawas. Kada a mance akwai ɓallere yana nan ainihin wannan daji na Fondo gari zuwa birnin Gwari, kuma ya haɗa kai da ainihin 'yan ƙungiyoyin addini su Ansaru, su Iswap.
Mayar da himma wajen kawar da ayyukan 'yan bindiga ne kawai watakila kan iya tsirar da mahukunta daga zargin da wasu ke yi musu na cewa ba da gaske suke yaƙi da ayyukan ta'addanci ba a Najeriya. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Da kungiyar tarayyar Turai ta faɗa a ranar Juma'a cewa za ta ƙara himma wajen ƙera makamai a wani mataki na ganin ta kaiwa Ukraine ɗauki kan kiran da take yi na neman tallafi a yakin da ƙasar ke yi da Rasha, wanda yanzu aka dushi shekaru biyu da farawa. Kwamishinan harkokin kasuwancin cikin gida na kungiyar ta EU Thierry Breton ya ce nan da zuwa ƙarshen shekarar nan za su iya samar da harsashe aƙalla miliyan 1.3. Wannan sanarwa na zuwa ne yayin da kungiyar tsaron ta NATO ke shirin gudanar da wani atisaye a mako mai zuwa, yayin da ake fargabar yakin na Ukraine da Russia zai iya fantsama zuwa wasu kasashen nahiyar Turai.
Top officers say the drills are to show that the alliance can defend all of its territory up to its
Wakiliyar kamfanin dillancin labarai ta AP kenan take cewa manyan jami'ai sun ce wannan atisaye na tauna tsakuwa ne domin aya ta ji tsoro a kuma nuna cewa kungiyar za ta iya kare yankunanta har zuwa kan iyakar Rasha. Tanzania ta sallami kocinta Ajal Amrush bayan da kasar ta buga wasa ɗaya kacal a gasar kofin nahiyar Afirka da ake yi a Ivory Coast. Wannan mataki da Tanzania ta dauka na zuwa ne bayan wasu kalamai da kocin nata yayi kan kasar Morocco waɗanda suka sa hukumar kwallon kafar nahiyar Afirka ta CAF ta haramtawa Amrush mai shekaru 55 halartar wasanni 8 kalaman da basu yi wa CAF din dadi ba a wasansu na farko da suka buga a ranar Laraba a rukunin fa. Morocco ta lallasa Tanzania da ci 3-1. Amrush wanda dan asalin kasar Algeria ne wanda ya sha horar da kasashen nahiyar Afirka ya zargi Morocco da bin kafa a hukumar CAF dan ganin an bata fifiko kalaman da bai yi wa hukumar ta CAF dadi ba.
Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla yanzu kuma sai rahoton mu na biyu. A ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman da shirye-shirye dangane da cikar sashen Hausa na muryar Amurka shekaru 45 da kafuwa. Wasu al'ummar birnin Kwanne na jamhuriyar Nijar da ke iyaka da Najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu game da abubuwan da suke karuwa da kuma shirye-shiryen muryar Amurka da suke sha'awa sosai. Daga birnin Kwanne ga rahoton da wakilin mu Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
Al'ummomin Hausa na duniya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu da ma gamsuwarsu game da cikon shekaru 45 da girkar sashen Hausa na muryar Amurka. Abinda ya sa muka leka a birnin Kwannin jamhuriyar Nijar da ke kan iyaka da tarayyar Najeriya, inda muka soma da yankicinsu da shugaba na ƙasa da kungiyar kare haƙƙin ɗan adam mai suna ƴanci da walwala cewa da Alhaji Abdullahi Kado, domin jin ko wani ƙoƙari ne muryar Amurka ke kawo musu a cikin ayyukansu na yau da kullum na neman kwato bayan Allah nasu haƙoƙin.
Babu gudunmuwa shine ba da labarai da fahimtar da mutane halin rayuwa da halin da suke ciki, don kasan labari ba ƙaramin abu ne ba a cikin rayuwar mutum. Saboda misali tana yawa za ka ɗauki tahiya, za ka wuri kaza ko Sokoto ko ina, sai a ce maka ai akwai matsala basu hanya, kaga sai labarai za su baka shi. Saboda shi ne mahimmanci da suke da shi ba ɗan ƙarami ba ne. Mu muna alfahari da su saboda duk bayanin da suka bada iya lokacin da Allah ya sa na san halin da nake ciki, wato na yi wayo, ban taɓa ji Amerika ta bada labari ba wanda aka komo aka musunta shi, ban mu taɓa ji ba. Kenan sai sun tantance labari kwata sannan su bada shi. Muna jin daɗin abin da suke yi saboda baka taɓa jin suka bada labari ba, aka komo aka ce ƙarya ne.
Yalla watakila cikin shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka Allah ko wani wasu shiri, yalla waɗanda ka saita, waɗanda kaka jin daɗin su, waɗanda kake bibiyar su.
Lahiya uwar jiki, ni a kowane lokaci ina sauraron lahiya uwar jiki, domin kamar dai ka je asibiti ne. Saboda ana hira da doctor yana ba mu labarin yadda zaka yi rigakafi na cututtuki da dama, na rashin lahiya da dama, kuma yadda zaka iya kai huskance su in ma sun same ka. Kaga gare su na ji labari gyada tana maganin ciwon suga, kuma tana maganin hawan jini in ka ci ta danya ka cika tahin hannu.
Su ma bangaren yan kasuwa sun yaba wa sashen Hausa na muryar Amurka kamar yadda za ku ji.
Albakari Zakari, Consular National Chamber of Commerce, magatakar da kungiyar yan kasuwa ta nan birnin Kwanni. Ko gudunmuwa da ta kawo kwarai na waye kai ta zuwa ga yan kasuwa, musamman shirin nata na kasuwa a kai miki dole, shi na da kyau, shi kana sanin yadda duniya, yadda kasuwa take tiya. Sai dai a ƙara zurfafa, a ƙara mishi ƙarfi, a ƙara mishi ƙarfi, a ƙara fada shi a ɗan zuwa nesa-nesa manyan garuruwa, saboda ana jin da harkar kasuwa ta wani fanni-fanni ka take don mutane su samu cigaba. Kankama zo wurin nan ka san labari yadda harkoki suka tiya, kenan in za ka tiya wurin sai ka zanta shirin ka.
Ko akwai wani koke zuwa ga magabatan sashen Hausa na muryar Amurka, ko kuma wani fata musamman ganin cewa ku yan kasuwa kuna fama da kalubale da dama, musamman irin wannan lokaci a yankin Sahel, ga ƴan ta'adda, ga wani bi jami'an tsaro da kuma sauran hauhawar farashin kayayyaki da abubuwan su kai tashin
hadarin gwamnan zaɓi.
Akwai koke da haɓu da fiye na hadi da muka cikin yankin Sahel kenan ko musamman ni Nijar. Yanzu tun da aka yi juyo mulkin nan muna cikin halin ambargo kenan kaga an samu na takunkumi. To takunkumi ne yana hada ƴan kasuwa da talakawa ma gaba ɗaya. Abin ya kai inda kai sai dai fatan da muka dai ai ta bada labari mutane su samu kansu ya waye har Allah ka bo kuma shugabannin mu Allah ya sa su gane gaskiya kuma sai a samu a shirya don muna son a shirya lokaci ya kai an mace matsaki an yi hasara da yawa
a cewar shugabannin kungiyoyin malaman makarantar boko ɗin kwantiraki na wannan yankin na birnin Kwadi dake iyaka da Najeriya a gunsu VO Hausa abin alfahari ce
sunana dai Abdulaziz Bukar Musa magatakarda kungiyar Sina Seb a nan Kwadi kuma coordinator na tunan lapaji an ce murya Amurka ka san dai murya ce wadda ta mamaye duniya kenan du an ce murya da ke zuwa duk duniya in kai magana Allah jinka kenan ka san dai babban gudunmuwa ne ga mu kungiyoyin yau misali kungiyar ce jagoranci Sina Seb yau zan ce duk kasar duniya dai babu inda ba a san Sina Seb ba albarkacin murya Amurka muna alfahari sosai sosai da shi da ma'aikatan nasu respondentin su da a wajajen tunda a kowane lokaci duk abun da ya shawa rayuwar kungiyoyi balle nan mushanni wanda mu muke bugun gaba da shi in matsaloli sun taso tsakanin mu wasu ne ko tsakanin yawancin tsakanin matsaloli da gwamnatin mu to wallahi kungiyar murya Amurka ta kawo gudunmuwa babba tunda kowa ya san da cikin neman inkin ma'aikata dole ne wata rana sai an yi magana al'umma su ji akwai matsaloli wanda ana so a wuce ƙasa sai ta kai waɗansu ƙasashe na duniya dalilin murar Amurka ka gani duk yawancin matsalolinmu yana zuwa har inda ba a mazato
yalla akwai wasu shirye-shirye da murar Amurka ke yi wanda ka ɗauka hankalinka sosai
to babban da ke bilge ni tsaka mai wuya nan da ake samun dama a tattauna da duk abun da ya shafi rayuwar dan adam misali a fannin siyasa da kuma rayuwa ta yau da kullum
ungiyoyin mata su ma sun yaba wa shirye-shiryen muryar Amurka a tsawon waɗannan shekaru kamar yanda wata kansila kuma bugu da ƙari shugaban kungiyar iya mata ta gundumar birnin Kwadi ta yi mini ƙarin bayani
sunana Hajiya Umma Ali kuma president ta mata daɗi da ƙara kuma kwansayar ta Meri muryar Amurka dai gaskiya hisbillahi mu tana waye muna kai bisa wasu abubuwan da mu sani ba dai mu mata kamar haka bisa harkar siyasa nan harkar takara harkar dai wadda mace za ta hitowa a san da mace ta muryar Amurka duka tana tallafa mana nan wannan wuri dan tana hidda sunayenmu tana sawa a jimu tunda muryar Amurka ita kadai ce ke hitowa da wallafa harkokin da mata ke yi nan ne muke godiya gare ta
muna yi musalla ko cikin shirye-shiryen da ta shake gabatarwa Allah ko wani shiri wanda ya yi dauka hankalinku ko wanda ya yi birge ku
wallahi ne dai cikin shirye-shiryen da suka yi abin da ya birge ni wanda ya kayatar da ni kallabi tsakar raunna wannan ina jin dadin shi sosai kuma bai huce ni duk lokacin da za a yin shi komai nika ina kashe lokaci na sai na saurari wannan babi
wani mai sauraron ni biyo Hausa da ke cikin garin Kalmalo da ke cikin karamar hukumar mulkin Illila ta jihar Sokoto tarayyar Najeriya da ke iyaka da birnin Kwadi yayi nasa furucin game da cikon shekaru 45 da girka VOA Hausa kamar yanda za ku ji
sunana Salim Barazana Abuja Bello Kalmalo to lalle gidan radio an America da cika shekara 45 gidan radio na babba samma yan kaddiba ai kamar yawa azanta mutane al'amari daban-daban ya kulla zumunta sannan mutane na alfahari da shi saboda gidan radion kowa duniya yanzu yana jin sai na amfani da shi abubuwan da suka tacewa daban-daban waɗannan abubuwan masu na birge sannan na biyu waɗannan abubuwa cikin shirye-shiryen da suka ina jin daɗin shirin nan na kasa ba saboda suna birge ni domin abubuwan nan duka da yawa ma suna birge mu muna jin daɗin su muna sauraron su har yanzu da Allah ya kaddare suka cika shekara 45 muna sauraron su kuma gaji Allah ya ɗaukaka su Allah ya ɗaukaka da radio America
a dai ranar 21 ga wannan wata na Janairun shekara ta 2024 ne za a bukin cikon shekaru 45 da kafa sashen Hausa na muryar Amurka inda za a gudanar da wani warkaɗeɗen biki a birnin Washington DC da kasar Amurka Haruna Mamman bako na birnin Kwadi sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwadi a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman bako yanzu kuma ga shirinmu na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya baba ya ko muke rine daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin A yau za mu ci gaba da tattaunawa da Isa Ali, shugaban kungiyar VAL mai fafutukar kiyaye hatsara a birnin Accra, akan matakan da aka dauka wanda suka kawo sauki ga yawan hatsara lokacin Christmas da bukukuwan sabon shekara, wanda ya ce an yi aiki tukuru ne kafin aka cimma haka. A makon da ya gabata ya kai inda yake mana jawabi cewa wajibi ne gwamnati ta yi amfani da kamaloli wurin sa ido akan hanyoyin kasar, yana mai cewa
inda ma ba dan sanda at least mun san kaman mutum ya san kaman nan akwai kamera fa, kamerar da ke iya duba shi wani abu ne kuma ne bai duba ta wani abu ne za a yi a kira kuma a yi kamar sa'annan kuma akwai shirin da kuma da gwamnati kuma ta soma yi kenan yanzu in ka je da in kana da mota in za ka je ka rajista motan ka kai da kanka sai ka zo a sa sunan ka da motoci to wannan kuma ya kawo mana ci gaba cikin irin wadanda ke sati-satin mota kuma su je su yi barna kuma don cikin satan nan sai ka gan suna tukin da bai dace ba sai su jima mutane ciwo sai mu ga kamar yanzu dai akwai sai mu ce shirin da ke tafiya amma mu aikin mu ne mu iya mutuna sar da gwamnati kuma mu falkar da jama'a ya so gwamnati ta ci gaba ta sa arziki cikin waɗannan programs in taya ta sa cikin waɗannan programs kamin dai a ce mun shiga sabon shekara muna fata kamar mun samu ci gaba sosai kuma hasarin motoci da waɗanda ke amfani da titi duka muna ga sun samu kiyayewa sosai.
Wannan kokarin da aka yi na rage yawan hatsara a lokacin Christmas da kuma bikin sabuwar shekara yadda ka nuna a baya cewa an yi aiki ne tukuru, to ku kungiyoyi masu zaman kansu wani irin rawa ce kuka taka a wannan kokarin da aka yi?
To na gode, kamar yadda ka sani mu kungiyoyin da ke zaman kanmu aikin da dai mu muke yi ne ba kamar yadda 'yan sanda ke yi ba ne, saboda mu haka dai muna neman arziki ne wurin wasu mutane ne mu ma mu ci gaba da aikin mu. Na farko aikin da mu muka yi na musamman shine falkar da jama'a, da Turawa ke ce public education, shine muna gaya muna falkar da jama'a irin amfani da seat belt kenan, sa'annan kuma ketare titi kuma kan zebra crossing kenan, sa'annan kuma wadanda kuma suke hawa babur kenan su ma su yi amfani da helmet. So na farko kenan aikin da muka yi musamman kenan mun falkar da jama'a kuma Bature wai mun ba da mun public education na farko kenan. Sa'annan na biyu kuma aikin da muka yi shine Turawa sun ce mun demand accountability wurin 'yan sanda, shine mun saya kansu muka neme shine su yi aiki, saboda akwai doka, kan dokan muna iya kowane lokaci muka hadu da su muna tambayan su kan aikin da sun kai, shine Bature ya ce wai seeking for accountability, saboda an baka aiki an ka baka arziki
dole su yi lissafin abin da
suke, dole su zo su bada lissafi. To kaga kuma amfanin wannan lissafi ne kaga in shekaran gan mun kai musu tambaya in sun ka bamu jawabi, sabon shekara kuma muka musu tambaya ba su iya kuma su bamu wannan sofin jawabi, saboda shi wannan ya bar su ma sun ci gaba gaskiya suna aiki sosai. Saboda na uku kuma mun samu yan aikin media kenan, yan jarida kuma
kafafin yaɗa labarai
su ma suna sai kan kafansu, su ma kowane lokaci bakwai ne wata ne su ma suna kira 'yan sanda suna musu tambayoyi irin hasarin da ake yi. So wadannan duka ya bar 'yan sanda sun sai kansu, saboda in dai ba a tambayan su jawabi ko ba a saya kansu ya bari su zauna su yi aikin da yanda suka ga dama, saboda shi hayyuka uku ga shi muke saye kai. Sa'annan kuma na fudu kuma mun kokari akwai wasu takardunan da mun ka dai rubuta kenan ana ce mishi flyers, shi ma muke iya wasarwa
takardu na shela kenan, kuda shelan sarwa
shela, saboda ba mu ka dai ke tambayan 'yan sanda an zari ba, saboda kowane dan gari duka shi ma mun ba su karfi su iya su tambaya in dan sanda ya fiye yi wani aiki da bai aiki ba, dan gari kuma na da iko ya saya kuma ya yi wannan tambaya. So harkokin fudun gari na musamman mun ka sa gaba mun ke.
To a wannan shekara in aka ce ka ba kungiyoyi irin naku shawara me za ka ce musu?
Yanzu yanda mun ka duba na mun ga kamar lokaci ya kai mu ma mu karasa da aiki, saboda shirin da muke so mu zo da shi yanzu ne muna so mu zo da wani shiri da ake ce masa high level meeting kenan for accountability, shine kamata na kowane watanni uku sai mu kira yan sanda.
Wato manyan tarukan neman lissafi daga yan sanda kenan.
Aha, daidai magana kenan. Saboda wadanda ke tuki da wadanda ke amfani da titi da wirinmu kungiyoyinmu ga gwamnati da yan sanda duka mu iya mu yi zama wuri guda, mu iya mu tambaye kanmu irin aikin da muke yi kuma a bamu jawabi. Wannan accountability kenan. Wurin na ya bar mu samu ci gaba saboda akwai wani lokaci akwai wasu matsalolin da ke damu yan sanda kuma saboda maybe ba su samu arziki ba ne wurin gwamnati. To wannan taro gaskiya ya kawo mu duka wuri guda, idan har da ma highways wadanda sai mu ci wadanda ke contractors wadanda ke aikin titi kenan. So wannan shiri muke so saboda wannan shiri kuma gaskiya ba iya a yi shi sai da manyan arziki, sai da arziki. So yanzu shirin da muke so mu shiga kenan. Iya so yanzu kowane watanni uku sun san kamar za su zo su ba mu jawabi. Wannan ya bar su ma su yi kokari su yi aiki.
To madalla a nan ne kuma za mu ɗaga aya har sai sabon mako idan Allah kai mu aje mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Isa Ali shugaban kungiyar Bad Mai Fafutukan Kiyaye Hatsarin a birnin Accra da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Julie Lazar Grisham da ta daidaita mana sautin shirin, Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
A gaida Baba Yakubu. Yanzu kuma ga wannan sakon.
Lalle haƙiƙa shekara kwana ce.
A ranar 21 ga watan Janairun shekara ta 2024, sashen Hausa na muryar Amurka ke cika shekaru 45 da kafawa.
Shekaru 45?
Shekaru 45 kenan da sashen Hausa na muryar Amurka ya kwashe yana watso muku shirye-shirye daga birnin Washington DC.
Kamar kullum wannan karon ma mun yi sauye-sauye a tsarin shirye-shiryenmu domin daidaitawa da zamani da kuma biyan bukatun ku masu saurare.
Mun fito da wasu sabbin shirye-shirye na radio da suka hada da daga kawayenmu,
zamantakewa
da kuma dandalin yan jarida.
Lokutan muna nan ba su canja ba.
Haka ma mitocin da ake kama mu ma ba su sauya ba.
Zamani riga a bangaren talabijin ma mun yi muku kyakkyawan tanadi tare da kirkiro sabon shirin nishadi na dardumar BOA.
Haka kuma a gefen sadarwa ta zamani za ku ga sauyi a dukkan shafukanmu na internet tare da sabbin shafuka na duniyar Amurka da tafiya mabudin ilimi har ma da ingantaccen shirin na naji na gani da ke kawo muku faruwar al'amura kai tsaye a duk fadin duniya.
Sashen Hausa na muryar Amurka, majiya kwakwara ta yada labarai da rahotanni.
Ku kasance tare da mu a koda yaushe domin biyan bukatunku shine muradinmu.
Madalla, kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice.
To a Najeriya garkuwa da aka yi da wasu 'yan mata 'yan gida ɗaya a Abuja babban birnin ƙasar na ci gaba da shan suka tare da haifar da fargaba a fannin tsaro a tsakanin mazauna birnin. Kakakin Majalisar Tsaron Amurka John Kirby ya ce har yanzu shugaba Biden yana mai amana cewa za a iya samar da ƙasashe biyu a tsakanin Isra'ila da Falastinu, yayin da Tanzania ta sallami kocinta Adil Amrush bayan da ƙasar ta buga wasa ɗaya kacal a gasar kofin nahiyar Afirka da ake a Ivory Coast. Wani hari da aka kai kan wani gida a Damascus babban birnin Syria a yau Asabar ya halaka wato dakarun tsaron juyin juya halin kasar Iran hudu a cewar hukumomin Iran din waɗanda suka ɗora lakin harin akan Isra'ila. Hukumomin tsaron dakarun juyin juya halin sun tabbatar da aukuwar lamarin ne a wata sanarwa da suka fitar ta kafar yaɗa labarai a ƙasar ta Iran. Gidan talabijin ɗin Syria ya rawaito cewa da tsakiyar safiyar Asabar harin saman ya ragargaza gidan a wata unguwa da ke babban birnin ƙasar.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto labarai da kuma Fiona Wamai wadda ta daidaita mana sauti da bada umarni, sai injiniyan mu ne yanzu Al. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.